أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنو مسلمي Alhamdulillah muna ƙara jaddada godiyarmu tare da ku a cikin wannan darussa namu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummarmu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba mamu da fatan Allah ya ba mu samun fahimta mai kyau na wannan darussa din da duk darussa na addini gabaki daya dan mu samu kyakkyawar rabo cikin aikatawa a cikin wannan duniya din da kuma babban rabo da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yardar shi a ranar lahira bi haqqi muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin yau musulmi kamar da muka sani muna nan dai cikin bahasi mai muhimmancin gaske dangane da abin da ya shafi imamancin Imamu Ali alaihi salam wanda shine kusan babban shamaki wanda aka samu tsakanin sunna da shi'a babban matsalar da aka samu da yawa kuma ƴan musulmi sun gafala daga wannan ba su ma san abin da ya faru ba saboda mun ce malamanmu wasu da gangan wasu kuma ba da gangan ba musamman wanda ba da gangan ba saboda wasu itala ko suna ganin matsala zai jawo alhali a sanar da mutane shine zai jaye musu matsaloli saboda haka ne ma kusan wajibi ne musamman wazifa ce ga ƴan shi'a aikin su ne dole su bayyana ma al'umma cewa me ya faru me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bari me ahlul bait suka bari mun sani ahlul bait sun sha wahala cikin wannan hanya din in ma ba mu sani ba sun sha wahala an yi ta kashin su kan wannan kan kasu nuna mutane gaskiyar abin da manzon su baban su kakan su ya bari kuma har yanzu ma da dama jinin annabi yana samun matsala a cikin kasar makka da wasu wurare daban-daban saboda mi saboda ana ganin su kamar suna hana ai zaman lahiya alhali suna gain gaskiya ne dan ai zaman lahiya shi yasa gani jagorori waɗanda ba na ahlul bait ba me suke yi saboda sun dauko hali irin na yazidawa kullun su ba za su taba yarda da ahlul bait ba shi yasa muna fata ga al'umma kar mu zama masu irin halin yazidawa dan mai irin wannan halin zaka samu daga baya ma saƙon na annabi yana shakku kan shi wa iyyadu billah saboda haka nan kenan abinda muke ishara kan shi bisa kan abinda ya shahi shine imamanci na Imamu Ali shin Imamu Ali ne ya cancanci ya zama waliyi da shugaba jagora bayan annabi kai tsaye ko kuma a'a annabi bai bari ba yanzu mu musulmi muna iya zazzaunawa mu tattauna mu zabi wanda muke so shin haka ne koko dai annabin ya bar mamu muka ce annabi yayi ta kokarin barin wannan yayi ta kokarin kuma ga ya mutane da dama kuma ruwayoyin da aka zanki konawa dangane da abin da ya shahi wannan ne kasu san wani ne khalifa bayan annabi saboda haka nan anan wasu suke tambaya suna cewa wai shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya nuna ma mutane a cikin bayanan nan nashi jagora ne bayan bayanan ko kuma a'a jawabin shi wani abu ne daban ana son ai a az alamun tambaya sai mu ce za mu zo maka da alamomi wanda suke nuna cewa saboda ga alamomin mafi yawa mu ne yanzu muke bukatar su saboda duk lokacin da mutane suka yi nisa da sakon annabi zaka samu gane hakikanin gaskiya gare su yana yin rauni amma wanda suke kusa ko wanda suka yi tare da zamani tare da annabi su suna ganin gaskiya da idanun su shi yasa wai su suna gani sun sani amma an ci karhin su ne an nuna musu takobi an hana su yi magana bayan annabi ya wuce. An hana su yi magana. Amma mu yanzu mu ne muke bukata alamomi wanda suke nuna mu cewa lalle lalle annabi cikin jawabin nan nashi cikin hadisin nan na Ghadir mai tsawo abin da yake sanya nuna lalle jagora bayan shi wane ne shine abin da yake sanya nuna. Ɗaya daga cikin alamomin da muke son mu yi nuni kansu shine da ba yana nunin jagora bane alamomi da muke gani kamar irin wuri zamani tsawon jawabin da annabi yayi me muke ne da wuri sai da annabi ya zo ya zabi Ghadir Khum sannan a wurin a irin zamanin zamani mai tsanani mai wahala mai tsayi mai tsayin rana an ci saboda tsananin tsayin rana mutane ba su iya tsaye da takalmin kamar irin wannan takalmin baka iya tsaye bisa ƙasa kana jin tsananin zahi ba su iya tsayewa annabi ya tsaida su kawai duk saboda ba komai ba kamar yadda wai ahlus sunna suke fasarawa wai dan ya nuna musu Imam Ali kawai masoyin su ne kamar yadda shi annabi masoyin su ne to Imam Ali ma su so shi to wani irin so ko Allah ce waye so yana tare da biyayya in ma ku dauka so ne to ko Allah ce waye so yana tare da biyayya mi Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ba ku ci kuna san Allah ba to ku bi manzon Allah saboda mi abin da ya zo muku daga Allah ne ba kun ci a so Imam Ali yake ni ba to ku bi abin da ya ce muku dan yin ba za ku rike shi ba a matsayin jagora abin da ya ce muku yi ainihin kenan kuna san shi to wannan yanayi da aka isar da wannan sako din duk yana nuna cewa mutum yayi kadan yace wai kawai so ne amma su wancan lokaci an dade musu baki saboda kowa ya sanya da ku da ta yake kowa ya sanya da juyin mulki yake karka yi mamaki dan an ce juyin mulki ko amma annabi juyin mulki ba abu mamaki bane da ran shi ne aka kasa yi mashi saboda annabin rahama ne wanda Allah yake tare da shi ne ba za su iya mashi juyin mulki ba yana da ran shi sun yi kadan amma yana tahiya daman sun ji ma suna shiri kuma annabi ya kyale su kan wannan har shi yasa ma me yasa ya ce ma sayyida Fatima salamullahi alaiha za ta riga shi alhali kowa ya san cewa Sayyida Zahra ba ta wuce shekara 18 ba matashi ya ce ita yace mata za ta riske shi dandanan bayan shi ya san irin abu da kuma ya san ba za ta iya hakurin wannan ba hakurin zai yi galaba gare ta har ta bukaci ita ta koma ta tarda mahaifinta wannan shine hakikanin abin da yasa ya gaya mata cewa za ta riga shi tahuwa ma'ana za ta riga mijinta da sauran ƴaƴanta zuwa ta tarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a takeici wuri da zamani da kuma yawan jawabin da annabi yayi da kuma wasu alamomi wanda zamu ƙara a yanzu wanda suna nuna ɗaya daga cikin alamomi a cikin jawabin annabi me yake cewa alastu aula bikum min anfusikum shin ba ni nahi cancanta a so ni abini duk abin da nace shine ko da kai kana son kai wani abu in annabi ya ce kai wani abu daban zaka bar kai abin da kake so kai abin da annabi yake so saboda mi saboda annabi shine aula saboda haka ne yace daman ni ba na kasance ba nafi mutunci da daraja da abi akan kawunan ku akan rayukan ku suka ce haka ne ya rasulullahi dole duk abin da kace shine sai yace to man kuntu maulahu fa hada aliyun maula wanda din da kasance ni jagoran shi ne to wannan ma Imam Ali jagoran shi ne ɗaya daga cikin alamomi kenan sannan ɗaya daga cikin alamomi ya nuna musu cewa sako ya cika abin da ya saura dan kadan ne daga nan suka gane cewa annabi zai tahiya ko bangaren ahlus sunna sun ta akan wannan sun sani da annabi ya ishara cewa sako dada ba abin da ya saura sai suka gane kenan annabi ta yi zai to a wannan lokacin duk sun san da cewa ƙarshen rayuwa da zama tare da suke yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ƙarshe. Wannan wani abu ne wanda ke nuna cewa kenan ba zai tara su ba dan kawai ya nuna musu cewa su so Imam Ali. Haba. Wani mai hankali zai rarra wannan. Sannan na uku, jawabin da Annabi yayi, daga cikin wannan jawabin yayi ishara da wani abu a ƙarshe inda yake cewa Allahu akbar ala ikmaluddin. Ma'ana yayi ta ishara da abubuwa da alamomi daban-daban har ya kai ga inda yake daga hannun Imam Ali da aka yi mishi bai'a aka yi komi, sai yake cewa Allah shi ne mafi girma da ya cika mu wannan addini. Kamar yadda Allah dama cikin Alkur'ani ya ce bayan duk wannan abin ya faru, sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A yau ne na cika muku addini, a yau ne komai ya kammala. Annabi wanda za a turo an turo, sakon da za a bashi an bashi ya isar, sannan wasiyi wanda zai gadan wannan sako din shi ma an bayyana shi, kenan komai ya kammala. Shine Allah ya ce na cika muku ni'imata, sannan kuma na yarda muku kawai abinda yake addini gare ku shine addinin musulunci. Sannan kuma wata alama, biki da aka yi da kuma zama da aka yi muka ce har tsawon dare ana gaida Imam Ali, daga ciki hatta Abubakar da Umar khalifofi bayan Annabi wanda aka aza a cikin shura, me suke ce ma Imam Ali? Cewa suke bakhin bakhin laka ya ibn Abi Talib asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina, madalla madalla gare ka, barkakka barkakka ya Ali, ka zama yanzu mi shugabana, jagorana da jagoran duk wani mumini da mumina. Haka suka zanki gayi, hamma an ce akwai wanda ya inkari a wannan rane, akwai wanda ya inkari irin wannan, kamar yadda sura ta sauko irin wannan take cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a, wanda yace shi ya tashi yake cewa ya rasulullahi yanzu an aiko ka da sako ka ce mu bi mun bi, ka ce mu kade ta Allah mun kade ta Allah, ka ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi haji duka ka ce mu yi mun yi, yanzu wannan duk ba isa ba, sai ka daukaka dan dan uwanka akan kanmu. Sai da aka samu wanda ya magana irin wannan cikin sahabbai, cikin sahabbai ina wanda suke cewa duk sahabbai suna bin manzon Allah ne sama wata a mutanen ƙwarai ne gaba ɗayan su. Wannan sahabi ya tashi yake ce ma Annabi haka nan, inda Annabi me yake cewa? Sai ya ci gaba da sauraron shi, sai yake cewa Annabi to in har gaskiya ne wannan abin da kake gayi, to ka roki Allah, shi ko ya roki Allah, Allah ya sauka mishi da azaba, Allah kada ya bar shi daga nan ya kashe shi, ya roƙan mu kanshi azaba. Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a, damu ya roƙan mu kanshi azaba wanda damu tana faruwa kuma sai ta faru, saboda wanda dai ya kare ta irin wannan risala din sakamakon shi daman mutuwa ne. To anan wurin gaskiya ta bayyana, komai ya kammala, shi yasa Allah ya ce yau komai ya kammala. To ba banza ba, amma ahli sunna ba su ci gaba da irin wancan shibobin ba, sai suka ci gaba da kawo wasu iskaloli cikin wannan zancen, ko kuma ce ki game da irin wannan wahayi wanda ya zo, sai suke zuwa da tambayoyi inda suke cewa yanzu idan aka yi imani da wannan riwaya, to mun ji misali ta sauka kuma littafanmu gasanin da nashi a duk gasanin sun zo da su, amma wannan zai jawo matsala kan cewa da yawa daga cikin sahabbai imaninsu zai zube, kamar mun nuna kenan wasu sahabbai sun hita daga addini ko kuma sun za su samu rauni akalla na imani. Saboda mi? Saboda Annabi ya nuna wanda za su bi suka ki su bi, sai suka zo suka zabi san ra'ayin kansu, suka bi san zuciyar kansu. Kenan kamar kenan duk wanda yayi imani da wannan hadisi din zai hada cikin irin wannan abun kamar yadda ɗan shi'a suka hada kuma abin da suke cewa kenan ahlus sunna suna cewa haka nan amma saboda ƙorewar lokaci ba za mu daina kawo abubuwan da ahlus sunna suke kawowa dangane da wanda ya imani da wannan riwaya din me zai hada cikin wata matsala zai hada ɗaya daga cikin matsala kamar wannan wanda suka gani kenan wanda duk yace haka nan kamar yace sahabbai kenan wasu daga cikin sun samu raunin imani wanda suna ganin wannan abin bai kamata ba dan duk sahabban annabi mutanen ƙwarai ne masu imani ne cikakku ne kamalallu ne har ma suna cewa duk wanda duk ka rike daga cikin su ka tsira kamar taurariya ce duk wanda ka rike daga cikin ta kana cikin hanyar tahiya za ta cece ka za ta taimakon ka akan hanyar ka saboda haka nan zamu dakata a nan wurin sai da shi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko zamu ci gaba da kawo abubuwa game da wannan riwaya din kuma musamman nazarin ahlus sunna da kuma raddi akan su insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin